الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لدكم ولدنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Laraba 18 ga watan Zulhijja shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan goma shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 11 a bangaren lissafi suratul hud kafin darasi na yau ba laifi in tambayoyi suka iya gabata na'am wai hukuncin sujada ta karatun alqur'ani hukuncin ta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo kan ayar da take da sujada to an sunnanta maka ka sunku ya kai sujada adadin ayoyin da suke da sujada a cikin alqur'ani gaba daya sujada 15 ce duk da cewa al-imamu malik Allah ya ji kansa shi yana ganin sujada 11 ce ta dace ayi don haka sai ya fitar da ta biyun suratul hajj ya ayyuhallazina amanu rukabu wasjudu wa'budu rabbakum وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ sannan ya fitar da wa idza quri'a wannan ta cikin suratul najm afa min hadhal hadithi tajabuna wa tabahakuna wa la tabukun wa antum samidun fasjudu lillahi wa abudu na uku wa idza quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun na hudu wasjudu waqtari to waɗannan hudun su ne al-imamu malik baya ganin cewa ya dace a yi sujada a kansu amma tare da cewa dalilai ingantattu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan sujadar nan 15 sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda farkonsu cikin suratul a'raf ƙarshensu kuma cikin suratul alaq dadin fa'ida ita wannan sujada ba sharadinta bane yin arwalla an gane ko baka da arwalla in dai ka karanta ayat da take da sujada to an sunnanta maka ka duka kai sujada sannan fuskantar alqibla ba sharadinta bane ba ko da kudu kake kallo kake fuskanta ko arewa ko yamma anan kenan mu da alqiblar mu gabas ce duk inda kake fuskanta to zaka iya dukawa kai illa kasancewar an fuso ka juya ka fuskanci alqibla sannan kuma sujada ce dai tak in zaka sunkuya zaka ce Allahu akbar idan zaka dago kuma sai ka ce Allahu akbar sannan kuma akwai addu'ar da ta dace a yi wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda za a same ta da maza sai a koma cikin hisnul muslim Na'am.
Waya halatta ayi sallah da wankan Juma'a.
Kwarai da gaske, wankan Juma'a wajibi ne, matsayinsa ya wuce sunna, tare da cewa malaman Malikiya sun tafi akan cewa wankan Juma'a sunna ne. Amma kamar yadda dalilai suka tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wankan Juma'a wajibi ne. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ja'al Juma'a falyaktasib. Duk wanda zai je Juma'a manzon Allah ya ce yayi wanka. Nan umarni ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Wanda ka'ida fa in umarni ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa abinda yake fa'idantarwa shine wajibi. Sannan akwai dalili kuma tabbatacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa gusulu yawmil jumu'a ko kuma gusulul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim au kama qala. Manzon Allah ya ce wankan jumu'a wajibi ne akan dukkan baligi, don haka duk wanda jumu'a ta zama wajibi a kansa kuma babu wani uzuri da ya gitta masa wanda zai hana shi game da zuwa jumu'a, in dai zai je Juma'a to yin wannan wanka ya zama wajibi a kansa. To wannan wanka idan kai ba maganar yin arwalla, ya wadace ka game da arwalla, musamman in kai kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar game da wanka. Kuma shi wankan Juma'a ba shi da bambanci da wankan janaba, kuma mu ce dukkan wani wanka wanda yake na ibada ba shi da bambanci da wankan janaba a wajen kaifiya. Yanda kake wankan janaba haka za ka yi wankan Juma'a, haka za ka yi wankan Idi, haka za ka yi wankan daukan harami, haka wato ake wanke mamaci, haka macen da jinin al'ada ya yanke mata haka za ta yi, haka wanda jinin biki ya yanke mata haka za ta yi. Iya abin da yake bambanta su shine niyya. Don haka a takaice wankan Juma'a wajibi ne, matsayinsa ya wuce sunna. Na'am.
Wannan
sujida ce kamar cikin suratul Alaq, kamar wanda yake karanta ta a cikin ghafilan kan, ko sai gashi sujida ta tilawa sannan ka dawo kai sallar da kake buƙo yaza. Wai idan ka karanta ayar da take da sujida a cikin sallah, idan ka karanta ayar da take da sujida a cikin sallah zaka duka kai sujada, idan ka dago daga sujada to ana buƙatar ka dan kala wani abu na karatu sannan kai ruku'u ka ci gaba. An gane ko? Sannan kuma wato haka shine ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in ka karanta ayar da take sujada to sai ka duka kai sujada, idan ka dago kuma sai ka saki wani karatu ka karanta wani abu bayan wannan sujada sannan ka duka kai ruku'u. Na'am. Kawani. Wai dangane da fadar bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidi ko kuma wa ana ala zalika min ash-shahidi, fadar irin wannan kalima a ƙarshen suratul Tin. Yin irin wannan kalima a ƙarshen suratul Tin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abin da ya inganta shine na ƙarshen suratul Qiyama. Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta? Anan sai ka ce bala. Wannan shi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma na ƙarshen suratul Tin wannan bai inganta ba. Wai game da salatu tasbih, hadithi na salatu tasbih wasu malamai sun raunana shi tare da cewa Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa da ya tattara hanyoyin da hadisin suka fito suka zo. Wannan hadisi ya inganta shi hadisi ne hasan kamar yadda yake cikin sunanin Tirmidhi, ya gabata a darasinmu.
a takaice hadisi ne sahihi. Salatu tasbih salla ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da amminsa shine al-Abbas ibn Abdul Muttalib, wanda shi al-Abbas ibn Abdul Muttalib wani na mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce masa, ya ammina zan maka wata gagarumar kyauta. Manzon Allah ya ce masa, in har kana da dama a kowane yini. Manzon Allah ya ce ka sallaci wannan sallah. Manzon Allah ya nuna masa kaifiyarta, ya ce in baka iya yin ta a kowane yini, manzon Allah ya ce ka yi kokari a sati ka yi ta koda sau daya. Idan ba za ka iya yi a sati, manzon Allah ya ce a wata ka samu koda sau daya ba ka yi, koda sau daya ka yi a cikin wata. Idan baka iya yi sau daya a wata, manzon Allah ya ce ko a shekara ka yi sau daya. Ya ce kai a rayuwarka duk yanda za a yi ka yi kokari koda sau daya ka yi ta. Wanda ita kaifiyarta a farko bayan ka yi takbiratul ihram za ka yi addu'a ta buɗe sallah, domin ita ma sallah ce ta nafila. Za ka karanta fatiha, bayan fatiha za ka yi tasbihi 15. Tasbihin da ya fi da duk da cewa babu ƙayyadewa, to amma tasbihi wanda yake haɗaɗɗe shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, za ka yi 15. Idan ka yi 15 ka duƙa ka yi ruku'u za ka yi 10. Idan ka ɗago daga ruku'u kafin ka je sujada za ka yi 10. Idan ka je sujada ta farko za ka yi 10. Idan ka ɗago daga sujada ta farko kafin ta biyu za ka yi 10 a zaune. Sannan idan ka koma sujada ta biyu za ka yi 10. Idan ka ɗago daga sujada ta biyu ba miƙewa tsaye ba za ka yi, zaman hutu. A wannan zama na hutu za ka yi 10. Idan ka jimilce an samu 75, to haka a zama na biyu za ka yi tasbihi 10 sannan ka yi tahiyya. A raka'a ta uku idan ka ɗago daga sujada ta biyu za ka yi zaman hutu ka yi 10. Sannan a ƙarshe zama na ƙarshe idan ka yi 10 sannan sai ka yi tahiyya sai ka salamci. An gane ko? Raka'a huɗu ce amma a ƙarshe ake yin sallama. Wannan a takaice shine kaifiyarta. Dadin fa'ida kuma bata keɓanta ba, wato da dare ko a cikin yini a lokacin da ya halatta a yi nafila. Imma misali tun daga hudowar rana idan ta ɗaukaka har izuwa azzahur za ka iya yi a wannan tsakani, ko daga azzahur zuwa da asar za ka iya yi, ko bayan magariba har izuwa lokacin da za ka kwanta, ko kuma bayan ka tashi cikin dare har izuwa ketowa alfajir. Don haka ba ta keɓanta ba cewa sai a cikin dare. Na'am. Kamar ya lissafa ta daga cikin a ita wannan sallah ce mai zaman kanta. An gane ku? Sallah ce mai zaman kanta, salatu tasbihi sunanta. Kenan za ka iya yin ta bakin iyayen da ake yin ta, sannan kuma kiyamun layli kinka raka'a 11 da kake yi daga bayan sai ka yi su. Na'am, ku ce
wanda aka kashe shi dan kwa kan ganganci, aka ce ana iya ba da diyya, shi kuma yace bai karɓar diyya saboda ya yi gani kamar san ganganci ne ya fi zuciya. Babu wani
laifi? Wai misali wanda aka kashe masa ɗan uwa da ganganci, kace kai kawai baka buƙatar diyya kisasi za a yi, yanda ya kashe ma ɗan uwa haka kake buƙatar shi ma a kashe shi. Shin ka yi laifi ko baka da laifi? Baka da laifi. Ubangiji ta'ala shi ne ya halitta mana, wato kuma mu ce ya wajabta mana yin kisasi. Duk wanda ya yi kisa na ganganci sakamakonsa shi ma a kashe shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan zalika takhfifu min rabbikum wa rahma.
famani ita da ba'a da zalika falahu azabun ali walakum fil qisasi haya ya ulil albab la'allakum tattaqu. An gane ku? Idan ka da fatar kawtabna alaihim fiha annan nafs bil nafs wal ayn bil ayn wal anf bil anf wal udhn bil udhn wal sinn bil sinn wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul la. To dan haka kas da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu'in muslimin illa bi ihda salasin at-tayyib az-zani wan nafs bin nafs wat tariq li dinihi al-mufariq lil jama'a. Dan haka anan kasancewar wadanda suke alwalan wanda aka kashe mamaci idan suka ce su basu yarda ba iya abinda suke bukata ayi kisasi ba sa bukatar diya, to dole ne za a yi kisasi koma wane ne. Sai idan sun yafi jini sun ce to a basu diya, to sannan a wannan lokaci ba maganar kisasi. Ɗaya daga cikin magada idan ya ce shi ya yafi jininsa diya yake bukata, to anan ba maganar kisasi, dole ku sauran za ku yarda a amshi diya. Amma lokacin da kuka yi haɗin kai gaba ɗayanku kuka ce ba ku bukatar diya, kawai kisasi kuke bukata, ba ku da wani laifi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin suratu Hud, mun tsaya ƙarshen wato aya ta 5, kai tsaye za mu tashi farkon aya ta 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان أرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسوه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Ubangiji ta'ala ke cewa wa ma min dabbatin fil ardi, wato babu daga abin da ke tafiya a ban ƙasa. Lafazin dabba shine malamai suka ce kullu hayawanin yadibbu ala wajhil ardi, dukkan wani abu mai rai wanda ke tafiya a ban ƙasa, wato sunan shi dabba. Sawa'an mai kafa biyu ko mai kafa hudu ko wanda yake da kafa sama da haka, kamar yanda a can cikin suratul Nur Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci cewa abinda ya halitta da mai kafa biyu da mai kafa hudu gaba ɗaya sunansu dabba, kamar yanda yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala baqli wa minhum man yamshi ala rijlai wa minhum man yamshi ala arba. Ubangiji ta'ala shine ya halicci dukkan wani abu wanda yake mai tafiya a ban ƙasa, wato daga ruwa. Sai ya ce fa minhum man yamshi ala baqli, daga cikin abin da Allah ya halitta akwai wanda ke tafiya akan cikinsa kamar maciji da sauransu. Sai ya ce wa minhum man yamshi ala rijlai, daga cikinsu akwai wanda ke tafiya a kan ƙafa biyu kamar ɗan adam da tsuntsu. Sai ya ce wa minhum man yamshi ala arba, daga cikinsu akwai wanda ke tafiya wato a kan ƙafa huɗu kamar dabbobi na gida da na daji. An gane ku? To don haka a nan da ya ce wallahu, yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi, ya ce babu daga abin da ke tafiya a ban ƙasa, illa ala Allahi rizquha, face cinsa da shansa wato na kan Ubangiji subhanahu wa ta'ala.
saboda fagularsa da karamcinsa ya wajabta ma kansa cewa duk wani abu wanda yake tafiya a ban kasa to ya dau nauyin cin sa da shan sa. Amma karka fahimci cewa akwai wani abu na zama wajibi akan Ubangiji subhanahu wataala. Wannan suna kiran shi wujubu tafaddul wa takarrum, ma'ana wajibci ne wanda yake na fadla da karamci, a ganin damarsa ne Ubangiji subhanahu wataala ya wajabta ma kansa. Shi lafazin ar-rizq, kamar yadda malamai suka ce kullu ma yuntafahu bihi, duk abinda ake amfani da shi sunan shi arziki, sawa'an abinci ko tufafi ko wani abu wanda yake na daban. Illa kasancewar galibi in ka ji an ce arziki abinda jama'a suke nihi dukiya, to amma abinda Allah yake nihi da arziki a nan wato shi ne abinci. An gane ko? To wannan shine abin da Allah ya daukan ma kansa nauyin cewa duk wani abin da ya halitta mai tafiya a ban kasa to Ubangiji ta'ala ya dau nauyin cin sa da shan sa. Wani yakan iya cewa to ina ga halittu waɗanda suke na cikin teku da waɗanda suke na cikin sararin sama, gaba daya su ma cin su da shan su akan Ubangiji subhanahu wata'ala yake. Makamanciyar wannan aya na cikin suratul ankabut, waka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum, Ubangiji ta'ala yace da yawa daga cikin abin da ke tafiya a ban kasa baya iya daukan nauyin arzikin sa, ma'ana cin sa da shan sa, sai yace Allahu yarzuquha wa iyyakum, duk wani abin da ke tafiya a ban kasa Ubangiji subhanahu wata'ala ke ciyar da shi, ke shayar da shi da ku iyayen Adam. Don haka kasancewar wannan nauyi ne wanda Allah ya daukan ma kansa, inda za a wakkala mu zuwa kawunan mu daidai da kyautawar ido a ce mutum ya nemi cin sa da shan sa, to wannan babu wanda zai iya. A ce a baka segunda daya ko kuma minti daya a ce ka je ka nemo ma kanka abincinka ko abin shanka ba tare da agaji na Ubangiji subhanahu wataala, to ba wanda zai iya daukan nauyin kansa. Don haka Allah da ya halicce mu ne saboda wata hikima daya, daya shine kadai tashi a cikin ibada. Wannan ci da sha sai ya dauki nauyin cewa shi zai bamu iya abin da yake bukata mu dai kadai tashi a cikin ibada. Kamar yadda yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun, inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin. Kamar yadda yake cewa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa, Ubangiji ta'ala yace ka umarci wato iyalinka da tsaye da sallah, sannan sai yace wasbir alaiha, ka dau hakuri akan tsida ta, ma'ana ka ci gaba da umarninsu. Sai Allah yace la nas'aluka rizqan, ba mu tambaye ka ba wato ci da sha wanda yake nasu balantana naka. Ubangiji ta'ala yace la hanu narzuquk, mu muke azurta ka. Sai yace wal aqibatu lit taqwa, kyaukyawan karshe na masu tsoron Allah ne, ma'ana waɗanda suka tsara dokokin Ubangiji su. An gane ku? To dan haka anan yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, babu abin da ke tafiya a ban kasa faci cin sa da shan sa akan Ubangiji subhanahu wataala yake. Kenan abinda zamu fahimta anan abinda ake nihi da arziki shine abinci, domin babu arzikin da ya wuce abinci. An gane ku? Babu abin da ya wuce abinci dan sai an wadatu da ci da sha sannan ake neman wani abu. Sai yace wa ya'lamu mustaqarraha, Ubangiji ta'ala wato ya san matabbatarta, ma'ana kowace rai Ubangiji subhanahu wata'ala ya san inda take tabbata, sawa'an a cikin yini ko a cikin dare. Ka gama kai kawanka inda zaka tabbata Ubangiji subhanahu wata'ala ya fi ka sani shi. Sai ya ce wa mustawda'aha, wato da wurin ajjeta, wato shine kenan idan mutum ya mutu duk wata dabba in ta riga ta mutu Ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya san ina ne wato makomarta ma'ana inda za a binne ta. Ɗaya daga cikin kenan ma'anar da wasu malamai suka fahimta a ƙarƙashin wannan aya cewa wa ya'lamu mustaqarraha, ubangiji ta'ala ya san matabbatar ta kenan wurin kai kawanta kenan a cikin yini inda za ta tabbata, wa mustawda'aha kenan da makomarta shine kabarinta. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da al-mustaqarr da yace wa ya'lamu mustaqarraha wato shine mahaifa. An gane kafin ta yazo duniya ina yake bi sai ya shiga mahaifa wato ta mahaifiyarsa. Sai yace wa mustawda'aha da wurin ajiye shi. Wurin ajiye ta ina shine wato lokacin da yake mani yana tsatsan wato mahaifinsa. Kamar yadda Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda haka ya fassara wannan aya, wa ya'lamu mustaqarraha ay fi arhamil ummahat, ubangiji ta'ala ya san matabbatar kowace rai kenan a cikin mahaifa ta mahaifiyarsa. Wa mustawda'aha wato da wato ma'ajiyarta shine wato cikin tsatsan uwaye waɗanda suke maza. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da al-mustaqarr wato shine aljanna kuwuta, wa ya'lamu mustaqarraha kenan ya san matabbatar ta aljanna wato kuwuta, kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila, da kuma can da yake cewa hasunat mustaqarran wa muqama. An gane ko, sai suka ce wa mustawda'aha wato da wurin ajiye ta kenan shine kabari, mustaqarr anan sai ya zamanto aljanna ko wuta, kenan mustawda sai ya zamanto shine kabari, wanda kabari zango ne wanda kowa sai ya bi wannan kishi, ko da kasancewar wato mutun naman daji ya cinye shi, ko kasancewar kone shi aka yi aka shekar da toka, to irin rayuwar da ake ta kabari sai ya yi, tambayoyin da mala'iku suke yi sai sun masa, azabar da Allah yake dandana ma bayinsa waɗanda suka kangare masa a kabari sai ya dandana, rahmat da Allah yake dandana ma muminai idan an shigar da su cikin kabarinsu ko da kura ta cinye shi sai ya haɗu da wannan rahama. Shine ubangiji ta'ala sai ya ce kullum fi kitabin mubin, wato kowane ɗaya daga cikin wannan abu ne wanda yake tabbatacce a cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani, shine lahul mahfuz, kafin Allah ya halicci halittu gaba ɗaya komai Allah ya gane. A gane ko, dukkan wannan al'amari abu ne tabbatacce a cikin littafi wanda yake na lahul mahfuz, wanda shi wannan littafi shine farkon abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da dukkan abinda zai gudana tun daga wato farkon duniya har izuwa kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa farkon abinda Allah ya halitta daga cikin halittunsa gaba daya wato shine alkalamin kudura. Lokacin da Allah ya halicci wannan alkalami, ubangiji ta'ala sai ya ce da shi uktu, rubuta. Alkalami sai yake cewa ya ubangiji na mi zan rubuta, ubangiji ta'ala sai yace masa uktu kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyama, rubuta duk abinda zai kasance har zuwa yinin alkiyama. A lokacin nan alkalami ya gudana ya rubuta komai da kowa, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa duk abinda Allah zai kaddara ma bayinsa tuntuna Allah ya kaddara musu kafin ya halicci sammai da ƙasai da abinda ke tsakankaninsu da shekara 50,000. A lokacin nan manzon Allah ya ce al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala na kan ruwa. An gane ku? A lokacin nan al'arshinsa na kan ruwa, duk abinda Allah zai kaddara ma bayinsa tuntuna Allah ya riga ya kaddara. Ya san wurin kai kawanka, kuma ya san a ƙarshen yini ina ne za ka taro domin hutu kwana, sannan kuma ya san wato ina ne asalinka, ma'ana lokacin da kake tsatsan mahaifinka namiji da lokacin da ka zo mahaifar wato mahaifiyarka, sannan kuma da lokacin da ka fito sarari wanda yake na rayuwar duniya. Shine anan ya ce kullum fi kitabin mubin, kowane ɗaya daga cikinsu wato na tabbace a cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani, shine littafi wanda yake na lauhul mahfuz. Sai ya ce wa huwa allazi khalaqa, kenan anan
me zamu iya fahimta a karkashin wannan aya? Fadin ilimi na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda ya kiwaye da sanin kowa da komai, wanda kuma wannan na nuna mana wadatuwa ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda shine Al-Qayyum, wanda yake tsayayye da kansa, kuma wanda yake daukan dawainiyar kowa. Wannan fanuwi ne ya daukan ma kansa cewa duk abin da ya halitta, na mutum da dabba da kwari da aljan, gaba ɗaya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ɗauki nauyin cinsu da shansu. Don haka a hadisi sahihi yake cewa, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Yace, ya ku bayina gaba ɗayanku mayunwata ne, sai dai wanda na ciyar da shi. Ubangiji Ta'ala yace, don haka ku nemi ciyarwa tawa in ciyar da ku. Ubangiji Ta'ala shi yake ciyar da bayansa, kamar yadda yake cewa, walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim, qul a ghayra allahi attakhizu waliyan fatir as-samawati wal ard wa huwa yud'imu wa la yud'am wa huwa yud'imu wa la yud'am. Ubangiji Ta'ala shi ke ciyar da bayansa, shi kuma ba a ciyar da shi. To, don haka kasancewar wannan yana nuna mana wadata ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai yace, wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Ubangiji Ta'ala shine ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai a cikin kwanuka guda shida. An gane ku? Sai ka koma ayat da ke cikin suratu Kaf, da duk abin da yake tsakankaninsu na halittu gaba ɗaya a cikin kwanuka shida, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu, wanda farko shine Lahadi, ƙarshe wato ita ce Juma'a, wanda a yini na ƙarshe ne aka halicci ɗan Adam, aka halicci Annabi Adam alaihi salam. Shi ne can yake cewa, walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Ubangiji Ta'ala yace, tabbas mu ne muka halicci sammai da ƙasai da duk abin da yake tsakankaninsu na halittu a cikin kwanuka guda shida. Ubangiji Ta'ala sai yace, wa ma massana min lughub, babu wata wahala da ta shahe mu balantana mu huta. Wanda martani ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ki maidawa ga Yahudu, wanda suka ce Allah ya halicci halittu a cikin kwanuka guda shida, farko Ladi, ƙarshen Juma'a. Suka ce ranar Asabar Ubangiji Ta'ala sai ya zauna ya huta akan al'arshinsa. An gane, don haka Yahudawa su suka zaɓi ranar Asabar cewa ita ce ranar hutunsu, ƴan Mushrik suka zaɓi wato ranar Lahadi. Allah ya makautar da su. Ubangiji Ta'ala mu kuma ya zaba mana fiyayyen yini, wato shine yini na Juma'a. Shine anan Allah ya ce, wa ma massana min lughub. To, a takaice shine anan Allah ya ce shine ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai, kenan sai ka kaddara ka ce da duk abin da yake tsakaninsu na halittu, fi sittati ayyamin, a cikin kwanuka guda shida. Nan Allah yana nuna mana cewa dukkan waɗannan halittu a cikin kwanuka shida Allah ya halicce su, kuma tare da cewa ya faɗa mana cewa duk wani abu da yake nihin samar da shi ko rasar da shi, to bai zamanto ba face abin da yafi kyautawar ido ne gaugawa. Kamar yadda yake cewa, wa ma amuruna illa wahidatun kalamihim bil basar, lamarinmu idan muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi, Ubangiji Ta'ala ya ce bai zamanto ba illa kalamihim bil basar, face kamar kyautawar ido ne. An gane ku? Duk abin da Allah ya yi nihin ya samar da shi ko ya rasar da shi, to tamkar kyautawar ido ne. Kamar yadda a can yake cewa, innama qauluna li, ko kuma innama amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun. Lamarin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala idan ya yi nihin wani abu samar da shi ko rasar da shi, Ubangiji Ta'ala sai ya ce da abun kun, ma'ana kasance, sai ya kasance take yanke kamar yadda Allah yake ne. To, anan me Allah yake nihi da halittar sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu a cikin kwanuka shida? Nan Allah na koya mana bi a sannu, duk abin da za mu yi mu wa a hankali. Abin da Allah yake so ka tsaya ka kyautata abu kai wanda yake kyaukyawa mai inganci.
to dan haka anan ubangiji subhanahu wataala ya halicci sammai da kasai da duk abin da yake tsakanin su a cikin kwanuka shiga inda Allah ya ga dama abin da yafi kimta wurin ido gaugawa Allah zai halicci sammai da kasai da abin da yake tsakanin su sai yace wa kana arsuhu alal ma'i kafin haka wato al'arshin ubangiji subhanahu wataala na kan ruwa kafin ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su al'arshin sa na kan ruwa kenan anan abinda zamu gane al'arshin ubangiji subhanahu wataala da ruwa wato sun riga yi halittar sammai da kasai arsh abinda ake nihi shine sarirul mulk wato gado wanda yake na sarauta kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa wala ha arshun azim wannan basarakiya ta birnin saba ubangiji ta'ala yace tana da wani gadon sarauta wanda yake mai girma kamar yadda Allah yake hakaito mana fadar al-hudud lokacin da yake ba Sulaiman labarin abin da ya gano shine yace wala ha arshun azim wato tana da gadon sarauta wanda yake mai girma don haka al-arshin ubangiji ta'ala abinda ake nihi gadon sarautar shi wanda wannan al-arshi ba wanda ya san iya girman sa illa ubangijin da ya halice shi wanda ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa sammai bakwai da kasai bakwai inda za a dunkule su duk girman su a jingina wannan girma nasu izuwa ga kursiyin ubangiji ta'ala to dukkan su basu zaman to bakwace gwalgwadan wato zubi ne a cikin sahara ma'ana fadin sammai bakwai da kasai bakwai ka jingina su izuwa girman kursiyu to tamkar ka dauki zubi ne ka jefa shi a cikin sahara yace haka nan ita kursiyu inda zaka jingina girman ta wato izuwa ga al'arshin ubangiji subhanahu wataala gaba ɗayan ta ita kursiyin bata zaman tuba face gurgudan zube ne da aka jefa a cikin sahara don haka sai yace wala arshu la ya'rifu qad la ya'lamu qadrahu illa Allah ita al'arshi ba wanda ya san gurgudan girman ta illa ubangiji subhanahu wataala to shine anan yace wa kana arshuhu alal ma al'arshin ubangiji subhanahu wataala wato kafin halittar sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su wato ya kasance yana kan ruwa kamar a hadisin da muka karanta dazu da yake cewa ubangiji ta'ala ya kaddara ma bayansa duk abin da yake nihin kaddara musu qaddarallahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50000 amin sai yace wa arshuhu al-ma a lokacin nan al-arshin sa wato na kan ruwa sai yace li yabluwakum dan Allah ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala wane ne daga cikin ku mafi kyautatawa ga aiki wannan na nuna mana duk abin da Allah ya yi wato akwai hikima a karkashin sa sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su Allah bai halicce su bidan warki Allah ya halicce su saboda wata hikima hikimar anan shine Allah ya ce mana li yabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai a cikin kwanuka guda shida dan Allah ya jarraba ku wane ne daga cikin ku mafi kyautatawa ga aiki dan haka can mu'mine suke fada rabbana ma khalaqta hadha batila inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar da fadarsa wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha laha wa lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin da fadarsa wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru wa waylun lil ladhina kafaru minan nar da fadarsa wa ma khalaqana as-samaawati wal arda وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون dan haka anan sai yace li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ta'ala shine ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su dan Allah ya jarraba ku wane ne daga cikin ku mafi kyautatawa ga aiki anan zamu gane cewa Allah ba yawa ba yake su kadan mai kyau tafi da yawa ba kyau an gane ko kadan mai kyau yafi da yawa ba kyau dan haka yace li yabluwakum ayyukum ahsanu amala bai ce ba li ayyukum ahsanu amala bai ce ba li yabluwakum ayyukum aktharu amala bai ce ba dan ya jarraba ku wane ne daga cikin ku mafi yawa ga aiki sai ya ce ahsanu amala wanda ya fi kyawu a wajen aiki kenan dan haka shi kuma aiki bai ya zamantowa mai kyau sai ya cika sharuɗa guda biyu sharadi na farko a yi shi da kyakkyawar niyya sharadi na biyu kuma a yi shi akan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka daga cikin magabatan ƙurai al-Fudail ibn Iyab Allah ya ji kansa da ya karanta ayat da ke cikin suratul mulk alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da ita wannan aya sai yake cewa ai akhlasu huwa aswabu ai mafi tacewa mafi dacewa abinda Allah yake nufi ayyukum ahsanu amala sai yace ai akhlasu huwa aswabu mafi tacewar aiki kuma mafi dacewa sai aka ce da shi ma akhlasu huwa ma aswabu menene mafi tacewar aiki menene mafi dacewa sai ce innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa kadhalika idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba sai ce wal khalis ma kana lillah wa sawab ma kana ala sunna yace kusan da cewa aiki duk abinda mutum zai aikata da sunan ibada yake cewa idan aikin nan ya kasance tsarkakekke amma kuma bai zamanto dacacce yace innal amala idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal lalle duk wani aiki na ibada da bawa zai aikata idan ya kasance tacacce kai da kyakkyawar niyya walam yakun sawaban amma fa bai zamanto ba dacacce kayi shi ne akan ra'ayin wani da son zuciyarsa ba kan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace lam yuqbal wannan aiki ba za a karba ba zai samu shiga a wajen ubangiji subhanahu wataala abinda zai tabbatar mana da haka ya gabata a darasin mu na Bukhari hadisin Abu Burda ibn Niyar Allah ya kara masa yadda wanda da aka wayi gari ranan layya da sassafe kafin aje idi sai ya kada layye shi ya yanka kafin aje idi tuna an ga sanama anci da aka je idi an gama sallah sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada a cikin hudubarsa manzon Allah ya ce duk wanda ya yanka layyarsa kafin a gama sallah manzon Allah ya ce nama ne ya gabatar ma iyalinsa ba za a kirga shi akan cewa yayi layya yace wanda ya yanka bayan gama sallah manzon Allah yace shine yayi layya Abu Burda sai ya zaburo sai yace ya Rasulullahi ai ni kwa tuntuna an yi an gama yace ya Rasulullahi ina da makwabta wato talakawa ina buƙatar naman layya ta ya fara zuwa bakin su kafin na wani yaje ma'ana su dan samu abinda za su sa bakin su kafin su fita masallaci idi manzon Allah sai yace masa shatuka shatu lahi dabbar ka da kayanka manzon Allah ya ce nama ne ka ci ba layya ba ci inda kyakkyawar niyya tana maida bid'a ta zamanto ibada to da layya Abu Burda ta yi da manzon Allah ya tabbatar da cewa ta yi shi fa kyakkyawar niyya ne ya sanya ya zamanto daga cikin yan aci da maza kafin a fita masallacin idi ya yi gaugawa ya yanka layya shi ma'ana dan yin raba wa makwabtan shi mabukata ne su samu naman da za su ci kafin aje masallaci amma da ya faɗa ma manzon Allah ga yanda aka yi kuma ga niyyar shi manzon Allah ya ce masa shatuka shatu lami dabbarka da ka yanka manzon Allah ya ce nama ne ka ci ba layya ba ci sannan sai ya ce ya Rasulullahi ina da wani ɗan bunsuru kirkikki mai mai
yace amma bai cika shekara ba. Yace ya Rasulullahi zan iya yankawa? Maza Allah yace kai kadai je kaka yanka, an baka dama, amma har izuwa kiyama baya halatta wani ya yanka dan gunsuru ko akuya wanda bai cika shekara ba a matsayin layya. Dan haka malam yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Lalle aiki na ibada idan ya kasance tacecce kai da kyaukyawar niyya, to amma bai dace ba da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a amsa ba. Dan haka kar mutum ya zo da wani aiki na bid'a ya ce maka ai mu dan Allah muke yi. In dan Allah kake so ka yi, to eh, akan tsarin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar. Gane ku? Don haka wallahi tallahi duk abinda mutum zai aikata na ibada, in shekara 2000 za ka yi kana ibada, in dai ba yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ga yanda za a yi, wallahi Allah ba zai amsa daidai da misqala zarra. Takanas Allah ya zabe shi ya turo shi da wannan alqur'ani da sunna, kuma ba dan komai ba dan ya karantar da mu yanda ake ibada, ya karantar da mu yanda ake ibada, komai abinda zai kusantar da mu da Ubangiji subhanahu wataala sai da ya nuna mana. Wanda kasancewar fa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan minbarin sa, manzon Allah yayi kabbara, yayi karatu, ya gama, yayi ruku'u akan minbarin, da zai yi sujada yayi da baya da baya yayi sujada a ƙasa, sannan da ya gama sujada ya sake komawa kan minbarin, yayi karatu, ya duka, ya ruku'u, sannan kuma da zai yi sujada manzon Allah ya sauko, lokacin da ya salamce sai ya waiwayo ya ce inna ma sana'atu hadha li ta'allamu salati wa li ta'tammu bi. Kusan da cewa nayi sallah akan wannan minbari, manzon Allah ya ce dan ku koyi yanda sallah ta take, kuma dan ku koyi da ni. Dan haka duk wani abu mai sunan ibada dole sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in har kana so Allah ya karba. Dan haka ruko da sunna ita ce hanya daya daya ta samun tsira a rayuwa ta duniya da ba koma lahira. Don haka duk mutumin da zai zo maka da wani abu da sunan ibada, farko dai ka tambaye shi, Allah ne yace mu yi ko manzon sa? In yace to yaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ayi? Idan ya nuna maka a cikin hadisi tabbatacce ga yanda manzon Allah ya karantar, to wannan aiki shine ake bukata ka bashi gaba. Amma duk wani abu wanda ba shi da tushe a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kar ma ka bata lokacinka. Hausawa suke cewa noman goje ne, ko kuma ka ce tuki banza ne, ba yanda za a yi Allah ya amsa. Don haka manzon Allah ya aje mana ka'ida, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Duk wanda ya aikata aiki aikin da babu umarnin mu a kansa, wanda ba mu muka ce ayi ba, manzon Allah ya ce fa huwa radd, za a watsar masa da kayan sa, ba za a amsa ba. Don haka yace innal amala, lalle aiki mai sunan ibada, idza kana khalisan, idan ya kasance tacecce, walam yakun sawaban, bai zamanto ba tacecce yace lam yuqbal, wannan aiki ba za a amsa. Sai yace wa kadhalika idza kana sawaban, hakanan aiki idan ya zamanto tacecce kai shi akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, walam yakun khalisan, amma bai zamanto ba tacecce kai shi ne dan a fada wajen neman wani amfani wanda yake na duniya, shi ma ba za a amsa ba. Sai ya ce hatta ya kuna khalisun sawaba, sai aiki ya zamanto tacecce dacecce. Sai ya ce wal khalis ma kana lillahi, tacecen aiki wanda aka yi dan Allah, was sawab ma kana ala sunna, yace dacecen aiki wato shine wanda aka yi shi akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka mai risala yace wala yakmulu qaulul imani illa bil amal, fada ta imani ba ta cika sai da aiki, dan kai kalima ta la ilaha illa Allah ba za ta gasgata ba sai an ga kana aikata abinda ita la ilaha illa Allah ta kunsa na ayyuka na ibada. Sai yace wala qaulun wa amalun illa bi niyya, fadar da aikin gaba dayan ba sa cika sai da niyya, ma'ana sai kai dan Allah,
dan kai kalima ta la ilaha illallah duk abinda ta kunsa na ayyuka na ibada kana aikatawa to ba za su karbu ba sai kai kyautata niyya kai dan Allah sai yace wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah yace aikin fadar da aikin da niyyar kyautata niyyar dukkan su ba sa cika yace sai ka dace ma sunna sai kai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai to shine yace li yabluwakum dan Allah ya jarraba ku ayyukum wane ne daga cikin ku ahsanu amala wato mafi kyautatawa ga aiki mafi kyautatawa ga aiki yanzu yan uwa a takeici idan ka lura duk aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi zaka same shi aiki ne wanda yake mai sauki bakin gurgurdan iyawarin wanda Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a Ramadan ba ko a wani wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya dadawa akan raka'a 11 to amma wani sai yazo ya ce maka je kai raka'a 2 ko kuma je kai raka'a 10 kul huwallahu 10 da sauransu kaga waɗannan da kallon wannan aiki ka san cewa ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aiki ne ga magaru wanda kowa zai iya to amma yanzu aka ce ayi raka'a 2 a cikin wannan wa zai iya raka'a 2 koda kai to idan an sai an samu su kwana da kwanuka in an ce ka maimaita ba za ka iya maimaitawa ba amma yau kai 11 gobe kai 11 gobe kai 11 ba yanda za a yi ka kosa dan haka a takeice Allah kadan yake so mai kyau ma'ana ba yawa ba yake so abin da yake bukata mai kyau ku shine kenan duk abin da aka yi da kyakkyawan niyya kuma a kan tsari wanda yake na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wala in qulta ubangiji ta'ala yace kai wato manzona da zaka fada ga waɗanda suka kafirce mu innakum mabusuna min ba'dil maut lalle ku ababan tadawa ne bayan mutuwa a sakauta muku da abin da irin abin da kowa shuka a rayuwarku la yaqulanna alladhina kafaru ubangiji ta'ala yace na rantsi da girmana da buwayata lalle waɗanda suka kafirce mu zaka ji sun ce da kai inna hadha lalle wannan abin da kazo da shi na alqur'ani ko kuma lalle wannan magana ta tashi bayan mutuwa bata zamanto ba illa sihirun wato faci jan hankali ne mubinin wanda yake mabayin ma'ana dabo ne wanda yake mabayin in aka ce dabo shine abin da za a wautar da hankalinka a karkatar da hankalinka abin da yake ba daidai ba ka gane daidai abin da yake daidai ka kasa gane cika kaga cewa ba daidai bane shine kenan ake cewa at-takhayyul abin da yake ba daidai ba hakika ba a nuna maka cewa tabbas ne kaga mutun ya shiga cikin wuta alhali shi kuma bai shiga ba an gane ko shine Allah yace la yaqulanna alladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirce mun za su faɗa su ce in hadha wato wannan abinda wato yazo da shi kenan na alqur'ani ko kuma wannan magana ta tashin alkiyama wato bai zamanto ba illa sihirun face dabo ne wanda yake mabayyane sai yace wala in akharna anhum al'azaba da za mu jinkirta musu wato azaba ila ummatin ma'dudati wato izuwa wani zamani wanda yake abin lissafawa an gane ku wanda yake abin kididdigawa labazin umma anan abin da ake nihi shine zamani wannan daidai yake da fadar Allah subhanahu wa ta'ala waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi farsilu shi lafazin umma kusan ma'ana takwas yake da shi yana zamantowa zamani sannan kuma yana zamantowa addini inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim wannan muqtadu sannan kuma yana daukan mutum wanda yake ya tattara dukkan wasu halaye na gore ar-rajulul jami'u lil khair kamar yadda ubangiji ta'ala yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal mushrikeen sannan lafazin umma yana daukan jama'a an gane ku jama'a sannan kamar yadda yake cewa walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqut sannan lafazin umma yana daukan wato mabiyan manzanni kamar yadda manzon Allah yake cewa inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati qurran muhajjalin sannan uwa ana kiranta da umma kamar misali Muhammad sai kace ummatu Muhammad ma'ana kana nihi ummu Muhammad sannan kuma tsawon mutum ana kiran shi da umma ma'ana dulul qama tsawon tsayuwa sannan kuma mutum wanda ya kadaita da addini shi kadai addini wanda yake na gaskiya ana kiran shi da umma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa amru ibn Nufayl a ranar kiyama za a tada shi umma ne ma'ana shi kadai ya kadaita yake bautar Allah to dan haka anan ma'anar umma abinda ake nihi shine zamani sai yace wala in akharna anhumul azaba wato da zamu jinkirta musu azaba ila ummatin ma'duda wato zuwa wani zamani wanda yake abin lissafawa lai an gane ku domin kowa ubangiji ta'ala ya lissafe masa kwalika na rayuwa wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala iya kwalika rayuwarsa yana gamawa zai hadu da azabar ubangiji subhanahu wata'ala da zaran mutuwa har zuwa yini wanda yake na alkiyama tun daga duniya ma'ana tun daga kabari ubangiji subhanahu wata'ala zai fara dandana masa kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa sanu'adhibuhum marratayn thumma yuraduna ila azabin 'azim da fadarsa annaru yuraduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'azab shine yace da zamu jinkirta musu azaba ila ummatin ma'duda wato zuwa wani zamani wanda yake abun kayyadewa la yaquluna ma yahbisu ubangiji ta'ala yace zaka ji suna fada cewa wai me ya tsida azabar har yanzu fadar da suke a suna fada ne saboda iskili misali idan Allah yayi alƙawarin azaba ga waɗanda suka kafirce ma manzannin sa ubangiji ta'ala ya bada labarin kayyade wannan azaba to lokacin da za ta zo ubangiji ta'ala yace la yaquluna zaka ji suna fada ma ya habisu wai har yanzu me ya tsida azabar in har da gaske ne ta zo ma ubangiji ta'ala yace ala yace saurara wannan fa abinda zai wakana ne gaba Allah yake fada wanda Allah ya san abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance nan abun kafin ya wakana ne Allah yake bada labarin in ya wakana ga yanda zai kasance shine yace wala in akharna anhumul azaba yace da zamu jinkirta musu azabar da muke musu alkawari ila ummatin ma'dudatin zuwa wani zamani wanda yake kayyadadde mu ce sai nan da zuwa lokaci kaza azaba za ta sauka inda zamu musu haka ubangiji ta'ala yace la yaquluna ma yahbisu zaka ji suna fada suna cewa wani ya tsida azabar har yanzu ubangiji ta'ala yace ala ku saurara yawma ya'tihim yinin da azaba ke zo musu laysa masrufan anhu wannan azaba ba ta zaman tuba abin juyarwa gabarus ismu laysa anan wato mahzuf ne ai laysa al'azabu masrufan anhum azabar wato ba ta zaman tuba abin juyarwa gabarus wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un ubangiji ta'ala yace abinda suka kasance suna izgidi da shi wato ya kiwaye da su ko kuma kace ya sauka akan su ma'ana abinda suke izgidi na azabar Allah to tuntuni ya gama da su wala in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu la ya'usun kafur wala in azaqnahu na'ama ba'da dharra'a masathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur illa alladhina sabaru wa 'amilu s-salihati ula'ika lahum maghfiratun wa ajrun kabir fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilayka wa dha'iqun bihi sadruka an yaqulu lawla unzila 'alayhi kanzun aw ja'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakeel ubangiji ta'ala ke cewa wala in azaqna al-insana wato da zamu dandana ma mutun al-insan al-alif wal lam ana li bayan al-jins wala in azaqna al-insana ubangiji ta'ala yace shi jinsi na mutun inda zamu dandana masa minna rahmatan, wani jin kai daga wajenmu shine muka bashi koshin lafiya, ko muka yalwata masa duk wasu kofofi waɗanda suke na samu muka buɗa masa, sannan muka amintar da shi ba abin da ke tada masa hankali. Thumma naza'ana hamin, sannan wato muka tuɓe wannan rahama daga gare shi, arzikin da Allah ya wadata shi, Allah ya zare arzikin shi ya koma talaka, ko koshin lafiya wanda yake cikin ta Ubangiji ta'ala ya zare ta, rashin lafiya ta mamaye shi, ko amincin da yake ciki Allah ya jarrabe shi da tsoro da firgici. Ubangiji ta'ala ya ce innahu, lalle shi iri na mutum, la ya'usu, wato mai matukar yanke kauna ne game da jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kafurun kuma mai matukar butulci ne. Nan hali ne na dan adam Allah yake nuna mana, inda amma kuma ba kowa ba yake da wannan hali sai wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan za mu ga cewa mu'mine sun sha bamban da masu irin wannan hali. Shi ne ya ce wala in azaqana da insana, da za mu dandana ma wato jinsi na mutum, minna rahmatan, wani jin kai daga wajenmu shi ne yalwa ta arziki ko koshin lafiya ko aminci. Thumma naza'ana hamil, sannan muka karfi wannan ni'ima da muka masa. Innahu, lalle iri na mutum, la ya'usun, wato mai matukar yanke kauna ne game da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kafurun kuma mai matukar butulci ne. Sai ya ce wala in azaqanahu na'ama, da za mu dandana masa wata ni'ima ba'da barra'a masatu, wato bayan wani tsanani da ya shafe shi, da yana talaka Allah ya wadatar da shi, ko ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya, ko yana cikin tsoro da firgici Allah ya amintar da shi. La yaqulanna, Ubangiji ta'ala ya ce zaka ji yana faɗa, zahaba sayyi'atu anni, duk wasu miyagun abubuwa sun tafi gabari na, ma'ana sun gushi. Innahu lafarihun fakura, Ubangiji ta'ala ya ce lalle shi jinsi na mutum, lafarihun, wato me matukar wato farin ciki ne da murna dangane da duk abin da ya same shi na jin daɗi, fakurun kuma mai yawan alfahari. Abinda ake nini da alfara shine wani jin daɗi da ke kasancewa a cikin zuciya lokacin da ta samu abin da take murmuri. An gane ko? Ladhatu fil qalbi hina ma wajadat ma tashtahi. Shine yace innahu lafarihun fakhur, lalle wato mai yawan farin ciki ne kuma mai yawan alfahari ne ga jama'a. Sai ya ringa nuna ina da kaza, ina da kaza, ina da kaza, ina da kaza, ya ringa ma waɗanda ba su alfahari, maimakon ya gode ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima da Allah ya masa. To amma sai ya shagala wato da farin ciki da murna, sannan kuma da yi ma jama'a alfahari, dabi'a ta dan adam kenan. Sai Allah ya ce illal ladhina sabaru, sai dai waɗanda suka jimre, suka dau hakuri akan dukkan abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su, wa amilu salihati, kuma suka aikata ayyuka nagari, ula'ika, masu waɗannan sifa Ubangiji ta'ala ke cewa lahum maghfiratun, sun cancanci wata gafara ta musamman daga wajen Ubangijinsu, wa ajrun kabir, wato da lada mai girma ita ce aljanna. Shi mumini duk lokacin da Allah ya jaddada masa ni'ima, ya zamanto yana cikin koshin lafiya, ga wadata, ga aminci, to iya abinda za ka same shi wannan ni'ima da Allah ya masa zai ci gaba da gode masa. Idan ko musiba ce Allah ya dora masa, rashin lafiya ko talauci ko tsoro, to za ka ga ya dau hakuri akan abinda Allah ya jarrabe shi, kuma ya koma da kaskanta kai zuwa ga Ubangijinsa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sai yake cewa in asabatuhu dharra sabara fa kana khairan la, wa in asabatuhu sarra shakara fa kana khairan la. Manzo Allah yace mamaki nake, matukar mamaki game da al'amarin mu'min. Manzo Allah yace lamarin mu'mini gaba ɗayan sa alkhairi, ba wanda yake da wannan, manzo Allah yace sai dai mu'min. Idan wata ni'ima ta same shi, abinda zai faranta masa zuciya,
sai ya gode ma Ubangiji subhanahu wataala. Wannan godiya ko manzon Allah yace ita ce tsantsar alkhairi gare shi, saboda duk lokacin da Allah ya jaddada ma ni'ima, idan ka gode masa, Allah zai dawwamar da kai a cikin wannan ni'ima kuma ya kara maka. La in shakartum la azidannakum. Sai yace wa in asabatuhu darra, idan wani tsanani ya same shi, talauci ko rashin lafiya ko firgici, manzon Allah yace sabara, mu'mini sai ya dau hakuri, fa kana khairan la, daukan hakurin shine ya zame masa alkhairi. Domin Ubangiji ta'ala na cewa wa bashirir sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Da fadar sa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. To shine anan sai tuge yace illal ladina sabaru, sai dai waɗanda suka dau hakuri kenan mu'minai, wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai, ulaika Ubangiji ta'ala yace waɗannan lahum maghfiratun, sun cancanci gafara ta musamman daga wajen Ubangijin su, wa ajrun kabir, wato da lada wanda yake mai girma ita ce aljanna. Fala allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika, Ubangiji ta'ala yace shin wato kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me barin sharan abinda aka yi maka wahayi ne na alqur'ani? An gane ko? Fala alla ana bi ma'ana hal istifhamiya, hal anta tarikum ba'da ma yuha ilaika wa ba'ikum bihi sadruk, shin wato wai zuciyarka mai kuntata ce an yi kullu dan tsoran kada su ce maka laula unzila alaihi kanzu, mi ya hana wai a saukar masa wata taska in har annabi ne da gaske, a jeho masa wata taska man daga sama wanda zai yi ta ci, yaya za a yi zo ya ce mana manzo ne, alhali yana cin abinci irin yadda muke ci, yana sha irin yadda muke sha, yana zuwa kasuwa irin yadda muke zuwa kasuwa, ma dai hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq aw ja'a ma'ahu malak, ko kuma su ce wai mi ya hana wato wai mala'ika ya zo tare da shi in yayi magana ya gaskata shi. Ma'ana anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taryata wanda jama'arsa suka masa da kai gaya da suka yi a cikin kafirci, to wannan ya nauyaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tsoron ya faɗi wani abu dan kar su gaya masa irin waɗannan miyagun maganganu. Shine anan Allah yace fala allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika, takan iya yiwa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me barin sharan abinda aka yi maka wahayi ne, ma'ana ka ki fitowa ka fada, wa ba'ikum bihi sadruka, kuma takan iya yiwa zuciyarka wato za ta kuntata an ya kulu kinan anan li Allah ya kulu, ko kuma ka ce makhafata an ya kulu dan tsoran kada su ce maka laula unzila alaiki kanzu, in har manzo ne da gaskiya to me ya hana wato a saukar masa wata taska ta zinare wanda zai ringa ci, yaya za a yi ringa zuwa kasuwa irin yadda muke zuwa, aw ja'a ma'ahu malak, ko kuma wato wani mala'ika ya zo tare da shi in yayi magana ya gaskata shi. Dan haka can Allah ya mayar da musu martani wa ma arsalna min qablika min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq, Ubangiji ta'ala yace gabaninka ba mu turo da wani manzo daga cikin manzanni, gaba ɗayan manzannin da muka turo Ubangiji ta'ala yace suna cin abinci irin yadda kake ci, wa yamshuna fil aswaq, sannan kuma suna zuwa kasuwanni su yi saye da sayarwa irin yadda kake zuwa. Can Allah yace wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'am wa ma kanu khalidin, manzannin da suka gabace ka Allah ya ce ba mu halitta musu ba wani gangan jiki wanda ba sa cin abinci. To shi ne anan sai Allah ya nuna musu matsayin manzansu, sai ya ce inna ma anta nadhir, cewa dai kai wato mai gargadi ne, matsayinka kawai mai gargadi ne da gidan wuta game da duk wanda ya saba mu. Wallahu ala kulli shay'in wakil, Ubangiji ta'ala shi ne mawakilci akan dukkan komai, ma'ana shi ne mai kiwo game da ayyukan bayansa. أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Ubangiji ta'ala ke cewa am yaqulu naftara burdi fada suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kagi wannan alqur'ani ma'ana ba wahayinsa ba aka yi aka masa an gane ko am yaqulu naftara burdi fada suke cewa shi ya kagi wannan alqur'ani qul fa'atu bi ashri suwarin mislihi muftara Ubangiji ta'ala ya ce ci da su in har kuna ganin cewa ni na kagi wannan alqur'ani to ai kuma dai tamkata kuke kuma dai larabawa ne kalmomin da nake magana da su kuke magana kuma masu fasaha ne fa'atu bi ashri suwarin mislihi ku zo da surori guda 10 kwatancin surori na alqur'ani a wajen ba da labarin gaibi abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo gaba da kuma kyaukyawan tsari da kuma wato shine abin da ya kunsa na hukunce kuma ku zo da surori guda 10 na irin na alqur'ani kwatancin alqur'ani muftarayatin wadanda suke abin kaga kuma ku kaga in dai har kuna ganin cewa ni na kagi wannan alqur'ani to ku zo da sura 10 wanda kuma kagar su za ku yi amma su zamanto kwatankwacin alqur'ani wad'u man istata'tu min dunillahi kuma ku kirayi duk wanda za ku iya gayyata akan cewa ya kawo muku agaji akan zawwa da kwatancin alqur'ani min dunillahi kuma bayan ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana guma kan ku wanda kuke bauta musu ku nemi agajin su in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya game da cewa ni na kagi wannan alqur'ani nan kalubale ne ubangiji subhanahu wata'ala ke ma kafiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su wanda su ba su yarda da wannan alqur'ani kuma suna ganin cewa shi ya kage shi to anan ubangiji ta'ala ya nemi cewa su zo da sura 10 to shine anan malamai suka ce farkon kalubale da ubangiji subhanahu wata'ala ya ma kafirai cewa su zo da kwatankwacin sura 10 da suka kasa aka dan sassauta ubangiji ta'ala yace su zo da sura daya kwatancin sura ta alqur'ani kamar yanda ya gabata tun a cikin suratul baqara da cikin suratul yunus wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sannan da suka kasa zabuwa da sura daidai da daya kwatankwacin sura ta alqur'ani sannan Allah sai ya nemi cewa su zo da ma wani zance daidai da aya daya wanda take daidai da alqur'ani fali atubi hadisin mislihi in kanu sadike to shine anan sai Allah ya ce fa illam yastajibu lakum in har ba su amsa muku ba ma'ana suka kasa zabuwa da surori guda 10 kwatankwacin alqur'ani fa'alamu ubangiji ta'ala yace ku mu'minai ku sani ma'ana ku kare yakini annama unzila bi ilmillahi shi wannan alqur'ani an saukar da shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da sani na ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana ubangiji ta'ala shine yayin wahayin sa ga jibrilu ya turo jibrilu ta kanas domin ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi ya karantar da manzon Allah wannan alqur'ani kamar yanda Allah ke cewa allamahu shadidul quwa sai ya ce wa alla ilaha illa huwa kuma ku yi sanin cewa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face ubangijin da ya saukar da wannan alqur'ani sai ya ce fa hal antum muslimu shin ku masu me kawiya da ji da bi ne ga ubangiji subhanahu wata'ala yace man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha duk wanda ya kasance na nihin rayuwa ta duniya wato da kawarta kenan da me shine da aiki wanda yake na lahira aiki ne wanda yake na ibada wanda sakamakon sa a gobe kiyama ake nema
to duk wanda ya kasance na nihin rayuwa ta duniya wuzinata ha da kawarta kina anan sai ka kaddara bi amali da akhira da aiki wanda yake na lahira ya zamanto mutum ba komai bai ke nema rayuwa ta duniya ya zamanto a ringa nuna shi da yatsa in ya wuce a cewa na ya wuce dan aje a fada ko dan samu wani tarkace wanda yake na duniya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha ubangiji ta'ala yace zamu cika musu sakamakon wato tun a nan duniya wa hum fiha la yukhsun ubangiji ta'ala yace su masu aiki dan neman duniya Allah yace ba a tauye musu sakamakon su a nan duniya sai yace ulaika wadannan alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar sune wadanda a lahira ba su da komai face wuta idan an wayi gari kiyama ba su cancinci komai ba face wuta wahabi ba ma sana'u fiha duk abinda suka aikata a nan duniya na ibada ya zube wa batilun ma kanu ya'malun duk abinda suka aikata ubangiji ta'ala yace ya baci babu sakamako akan shi ya zamanto tamkar kura wanda take abin shekewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk abinda mutun zai aikata dan riya dan a gani a yabe shi ko dan a ji a fada ko dan a bashi wani abun duniya to wannan bakin iya sakamakon sa a nan duniya a gobe kiyama baya da komai illa wuta dan haka duk wani aiki wanda yake na mai sunan ibada in dai za a yi shirka da ubangiji subhanahu wata'ala to wannan Allah ba zai amsa ba dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyayi karamar shirka sahabbai suka ce micece karamar shirka manzo Allah sai yake cewa ita ce riya dan haka a ranar kiyama kamar yanda yake inganta manzo Allah yake ubangiji ta'ala zai fada ga masu riya yace ku je wajen waɗanda kuke yin aiki saboda su kuga cewa kun samu sakamakon aikin ku a wajen su dan haka ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mutum uku su ne farkon wanda za a hura wutar jahannama da su a ranar kiyama farko dai manzon Allah ya ce za a zo wato da mutumin da ya karanta alkur'ani ya nemi ilimi na addini ubangiji ta'ala sai ya tambaye shi me ka aikata game da ni'imar da na maka na sanar da kai alkur'ani na sanar da kai hukunce hukunce sai ya ce ubangiji na ya ce na karanta wannan littafi naka dare da rana sannan kuma na karantar da abin da ka sanar da ni na ilimi ubangiji ta'ala sai ya ce kariya kake ka nemi ilimi dan a ce maka malami ka karanta alqur'ani dan a ce maka makaranci mala'ikun Allah su ma su ce kariya kake kariya kake a lokacin nan manzon Allah ya ce sai ubangiji ta'ala ya yi umarni a ja shi akan fuskar sa a jefa shi cikin wutar jahannama sannan kuma sai a zo da wanda yayi yaki yaki na daukaka addinin Allah ubangiji ta'ala sai ya ce masa ya nuna masa ni'imar da ya masa sai ya ce ya ubangiji na nayi jihadi saboda daukaka addininka ubangiji ta'ala ya ce kariya kake kai jihadi dan a ce wa na sadauki dan a ce wa na jarimi mala'ikun Allah sai su ce kariya kake a wannan lokaci manzo Allah ya ce sai a sanya a jashi akan fuskar shi sai a jefa shi wutar jahannama na uku za a zo da mutumin da Allah ya jaddada masa ni'ima ya ba shi dukiya ubangiji ta'ala ya nuna masa ni'imar da ya masa sai ya ce me ka aikata game da dukiyar da na baka sai ya ce ya ubangiji na duk wata hanya da kai umarnin cewa a ciyar da dukiya bambanta ba face sai na saka dukiyata ubangiji ta'ala sai ya ce ka ciyar da dukiyarka dan a ce wane mai kyauta wane mai sadaka ubangiji ta'ala sai ya ce kariya kake mala'iku su ce kariya kake a wannan lokaci sai a ja shi akan fuskar sa sai a jefa shi a wutar jahannama gaba ɗayan waɗannan uku menene ya kai su wutar jahannama kasancewar ba dan Allah ba su kai sun yi ne saboda duniya to dan haka wannan aya tana nuna duk mutumin da ya aikata aiki na ibada dan dainihin rayuwar duniya da kawarta to tun a duniya Allah yake biye shi nan in Allah ya ga dama ya biya shi bakin gwalgwadon abin da ya cancanta ba abin da yake so ba so nawa mutum yake yi idan a yabe shi kuma a kiyaye shi don haka yace man kana yuridul ajilata ajalla lahu fiha ma nasha'u liman nuri so da yawa mutum zai zo yayi abu dan ya burge jama'a kuma ya kasa burge su shine yace man kana yuridul ajilata ajalla lahu fiha ma nasha'u liman nuri
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا to shine anan yace wa hum fi halayi buka sunan masu aiki saboda duniya dan neman kawarta ubangiji ta'ala yace ba a tauye musu sakamakon su a duniya Allah yake biyan su sai yace ulaiika wadannan alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar sune wadanda a lahira ba su cancanci komai face wuta sai yace wa habiba ma salahu fiha duk abinda suka aikata wato ya baci wa badilum ma kanu ya'malu abinda suka aikata ya zai Abu Huraira kafin ya rawaito ma Muawiya wannan hadisi ya gaya masa in yace manzon Allah ya ce kaza sai ya fadi ya suma wanda a karshe da ya karanta ma Muawiya wannan hadisi Muawiya yace Allah yayi gaskiya sai ya karanto wannan aya man kana yuridul hayata dunya wa zinataha har izuwa karshen ta don haka dai kyautata niyya a cikin ayyuka da ibada su ne za su sanya mutum ya samu tsira a nan rayuwarsa ta duniya da makoma lahira in dan jama'a mutun yake abu wallahi ko sun daga ka sun sake ka amma duk abin da aka yi dan Allah shi yake wanzuwa an gane ko shi al'amari na duniya kasancewar mai dashi gefe duk wani abu wanda yake na ibada ka yi shi dan Allah ka nemi sakamakon shi a wajen Allah wannan kuma lamari na duniya kuma ka tashi ka nema irin yanda kowa yake nema domin wannan abin duniya ya zame maka guzuri domin dacewa da aljanna a gobe kiyama dan zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika